Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma talot da kuma niya a kuma na iya samu Alfa Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi mun bayan labaran duniya za ku cewa ana neman a shiga takon saka tsakanin Speta General na 'yan sandan Najeriya da majalisar dattijai sai Usman Ahmed Kabara da zai shigo da shirin sanan na kasa ba kasawa ba kana ruwan tar Abbas ya kawo mana labaran da suka dauki hankulan jaridun Ghana sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Wasu kasashe uku a Afirka da ba su goyon bayan Amurka a dokar ra'ayi da ake kadawa a Majalisar Dinkin Duniya sun ce suna kan bakansu koda kuwa rashin goyawa Amurka baya zai dalilin yanke taimako da take ba su. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi barazanin yanke taimako da Amurka take baiwa kasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar akan yadda kasashen suke kada ƙuri'a a Majalisar Dinkin Duniya. Jerin sunayen kasashen da ma'aikatan harkokin wajen ta fitar na bana ya hada ne da kasashen Burundi da Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe. A martani da ya maida mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Afirka ta Kudu Ndivo Mabaya ya ce Afirka ta Kudu ba za ta kare ba domin ya ce bai yiwuwa a ta'allaka harkokin diplomasiya da kan wato da cin hanci idan ba ku goyi bayan mu ba ba za mu ba ku kuɗi ba. Wannan wani matsayin diplomasiya ne da Afirka ta Kudu ba za ta sa kanta a ciki ba. A matsayin mu na ƙasa mai cin gashin kai muna da ra'ayin mu akan kowane batu da zai taso. Yace muna da bukatar mu ta ƙasa kuma akwai bukatar mu a kungiyar raya kasashen mu da ake cewa SADC a takaice. Shi ma mai magana da yawun gwamnatin Zimbabwe George Charamba ya yi bayani dalilin da yasa ra'ayin Zimbabwe ke bambanta da na Amurka. Yace saboda mu Zimbabwe ne ba za mu taba amfani da manufar harkokin waje na wata ƙasa mai girma ko kuma tasiri koda kuwa Amurka ce ko kuma wata ƙasa ce ta daban. Muna kada ƙuri'a mu ce a bisa ka'ida. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai wata gagarumin damar kawo sauyi a tarihin zirin Koriya yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta maimaita kura-kurai da aka tafka a baya ba. Ya kara da cewa ana zuba ido sosai. Ya ce muhimman to wurin cimma nasara ta dindindin ta wargaza shirin makaman kare dangi na Koriya ta Arewa. Za mu yi hakan ba da bata lokaci ba. Trump ya kai ziyararsa ta farko zuwa ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Laraba domin gudanar da bukin rantsar da sabon sakataren. Wata shari'a da ake yi a Texas da ta shafi dan tsohon shugaban Gini marigayi Ahmed Sekou Toure ya janyo hankali akan batun safarin bil'adama domin tilasta musu yin aikin bauta. An yi wa Muhammad Toure mai shekaru 57 da matansa Dennis Cross Toure ita ma mai shekaru 57 daurin talala suna jiran shari'a bisa zargin kawo wata yarinya mai shekaru 5 daga kasar Gini suka tilasta mata yin ayyukan gida ba tare da biyan ta albashi ba kuma tana kula musu da yara tsawon shekaru 16. Idan kotu ta yanke musu hukuncin bautarwa za su iya fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari. Ma'auratan da kotu ta kwace passport nasu sun musunta zargin da ake musu sun ce mahaifiyar yariyan ne wato ya ba su ita sureneta tare da 'ya'yansu. Ma'aikatar shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa iyalan Toure sun kawo wata yarinya daga wani ƙauye na ƙasar Gini a shekarar 2000 zuwa gidansu da ke South Lake a Texas inda ta yi aiki a matsayin yarinyar gida. kuma mai renon yara da suka kai guda biyar kuma tana fara aiki ne da karfe 6:30 na safe har sai yaran sun yi bacci ta fada wa jama'ai cewa ba taba biyan ta ba ba taba sa ta makaranta ba kuma ba taba kai ta asibiti ba sai dai duka kawai take sha da balati ko kuma wayar lantarki kenan tare da cin zarafinta ta hanyoyi da dama idan uwar gidan wato Ture Cross Ture bata gamsu da aikin ta ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan awarin Basque ta ETA a hukumance ta wargaje bayan shekaru 60 kuma ta yi watsi da fafutukar neman kafa ƙasar Basque a arewacin Spain da kuma kudancin Faransa. Wata jaridar Spain da ake kira El Diario ta ita ce ta buga wata wasikar raguwar shugaban kungiyar ETA a kan shafinta na yanar gizo. Wasikar tana cewa kungiyar ETA ta ayyana kawo ƙarshen ayyukanta na shekaru da sauran kungiyoyi, ta kuma kawo ƙarshen tafiyarta. ETA ta wargaje kwata-kwata kuma ta ayyana kawo ƙarshen harkokin siyasarta. Sai dai wasikar ta ce ta fada tsakanin ƙasar Basque da Spain da kuma Faransa zai ci gaba. Ministan harkokin cikin gida na Spain, Juan Ignacio Ziodo, ya ce gwamnati za ta ci gaba da farautar waɗanda ta kira 'yan ta'addar Basque. Ya ce ba za su samu abinda zai sa su ayyana abinda suka kira shirin wargazawar ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Fara da rahoton takon sakon da ake neman shiga tsakanin Sweta General na 'yan sandan Najeriya da kuma majalisar dattijai. Ga Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine karo na biyu da majalisar dattawa za ta gayyaci Sweta General na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris domin ya bayani kan zargin da ake yi cewa jami'an 'yan sanda sun musguna wa Sanata Dino Melaye a lokacin da suka kama shi a makon da ya gabata. Sannan abu na biyu, Sweta General ya yi wa majalisar bayanin kashe-kashen da ake yi a yawancin jihohin ƙasar. Bayan majalisar ta ɗauki lokaci tana bayani, sai shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan jawabin.
All know these actions are in danger to our democracy. We cannot say it's just to us, because the president told us that he told him to go to Benue. The man refused to go to Benue.
Bukola Saraki ya ce, dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokradiyyar ƙasarmu. Ba mu kaɗai Sweta General ya yi mawa ba. Shugaban ƙasa kanshi ya gaya mana cewa ya ba Sweta General umarnin ya tafi jihar Benue, amma bai je ba. Ina yi wa shugaban masu rinjaye na wannan majalisa umarni da ya jagoranci ɗaya cikinmu zuwa fadar shugaban ƙasa su shaida wa shugaba halin da muka tsinci kanmu a ciki. Bayan mun gayyaci Sweta General na 'yan sandan Najeriya, shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda Sanata Abu Ibrahim ya mini ƙarin haske akan tuntuɓar da za su yi da shugaba Buhari.
Da ni da Sanata Ahmed Lawal, Sanata Lida, mu je mu samu mai ƙasar mu mashi magana kan babban Sweta da 'yan sanda akan ana so a gan shi amma bai zo ba. Ta wannan za mu je mu shawara mu tattauna da shugaban ƙasa mu gaji za a hudo mu abu. Na biyu ni kuma in nemo inda yake in ƙoƙari in ga zai iya kawo shi don saboda sanin na son ganin shi kuma bai kamata a ce an kira shi ba wanda za a ce ya je kamo ne ya kawo shi ne ba zai zo ba. To dole a san yadda za a hudo mu wannan magana a yi ta a ƙara ta gaba ɗaya.
To amma ai idan Sweta General bai zo ba yakan turo wani ya wakilce shi, me yasa ba kwa amincewa da wanda yake turowa?
To kin san shi shugabanci akwai ganin reni akwai girmamawa. Ba ka'idar mu bace mu kira wani ya turo na ƙasa saboda darajar Senate da Senate ce tana son IG shi zake so ta gani shi ne ake gani ya ba da girmamawa.
Duk da wannan kwama cala da ke faruwa, 'yan sanda sun kai Dino Melaye kotu akan gadan ɗaukar majinyata, amma an ba da belinsa akan kuɗi naira miliyan 90. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, a ci gaba da shakatawa da wannan faifan dai.
titi shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ni mai talakawan ka hidima Allah ne zai ya da fa maka idan zaka bi dole hidima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba dai dai bane haka dole ta sa ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba shi dore maka don haka shugaba
to a gaida mu da siru kada shagala ana tare ne da sashin Hausa na Amurka Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu yi waiwaye ne a dan tafiya. Mutane da yawa sun tuntube ni cewa suna son su ji maimaicin shirin nan da muka yi akan abin da ake kira a turanci autism wato larurar nan ta rashin bunƙasa kwakwalwar yara. Wanda zaka gansu haka haka. To amma kasancewa mun jera sati uku ne muna yi zai wahala mu iya maimaito shi gaba daya wannan ce ta sa na tsatsakuro inda zai yi ma'ana domin mu gane yara in har suna dauke da wannan ciwo da kuma duk alamomin da ake iya gani ga tattaunawar da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari na Kano yayi da Dr. Asma'u Abba Garku a sashin kula da lafiyar kwakwalwa dake asibitin Malam Aminu Kano a Kanan Dabo a Najeriya
menene wannan kalmar ta autism kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifa su dashi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ita kalma ta autism kalma ce ta turanci amma a hausance zamu iya alakanta su da kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba
waye ake haifar yara da irin wannan yanayi menene ke faruwa a bincike
har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne iyaye ko kakanni abin da zai dan uwan ka ma in yana da shi sai ma akwai yiwuwar zaka iya samun wannan matsalar wani lokacin ma wata kila kakanka ne yake da wannan matsalar za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic ana tunanin akwai wannan abin ya taru sosai kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiro ma amma dai a hakikanin gaskiya babu wani abu da zaka ce wai lallai shi yake kawo wannan matsalar yawanci wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar bata saitu ba ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din zai yi ba
idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lura a tare da ɗansa misali
abinda ma yasa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka yi mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko zaka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji dadin abin da yayi ba to amma su wannan autism din tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke sannan kuma yawanci ba za su hada ido da kai ba zaka hada ido da su su dauke kansu ba za ma su yadda ku hada ido ba shine farko alamun farko da uwa za ta gane da yake hada ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko kiyuya da yaro yake yi su ba ruwan su duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannun su su wannan ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kiyuya su duk ba za su yi ba sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko ai mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji dadi ba zai yi ba sannan zaka ga yaro ya kai shekara 3 bai fara magana ba daman shi ne ma manya-manyan alamomin su da yawan su ma ba sa iya magana za je su dan kadin fada abu a misali ka ce zo ko kuma tafi zai iya kwaikwayar ka amman a sound ba wai a magana ba bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yanda kai zaka furta ta ba ko yanda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma kai mishi fada kaga bacin rai a fuskar shi ko ko kai mishi kyauta kaga wani
annashuwa da
ko yara suna wasa kai ya shiga cikin su ai wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniyar shi yake shi kadai sannan abu na uku da suke da shi shine suna da behavior suna da ya zaka
ce dabi'a
dabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive
ta
maimaita abu daya sita a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a kauye shi ba shi da abun wasa sai gare-gare idan abin ne yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su ga rolin abu suka abi yana jijjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya kara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullun da kofin ta da cokalin ta a hannu kuma baka saka raba ta da wannan cokalin ba
tana jijjuya yana karau-karau haka
yawwa suna da son sound akwai lokutan da sound din kawai suke so bin lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban
wani abu na musamman da za a
yi wani abu na musamman da yake nasu
daga wannan watannine ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta
daga wata uku zuwa wata shida ya kamata a ce ya fara wannan social smile din zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara daya ya fara magana kuma bai yi magana ba zaka mishi abiyayi ya tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba irin wa'annan abubuwan sai kuma a hankali kwakwalwar na kara developing zai kara fahimta cewa okay ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa ability dinka ka sadar da magana ka fahimta akwai kuma abin da ake cewa language shi kuma language acquisition shi ne zaka hada vocabulary ai in na hada wannan kalma ce zata bada ma'anar kaza to shi duk ba shi da shi to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala so haka idan ya kai shekara uku akwai wa'annan matsalolin guda ukun nan da na lissafo su ne waɗanda zaka ce eh tabbas wannan autism ne
to haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba
da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala kai kanka ka san ai sauran ƴaƴanka ko sauran ƴaƴan ƴan uwanka ko ƴaƴan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka to zaka fara tunanin me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu zaka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abin ne yake
faruwa
ta iya yiwuwa yawa saboda haka zaka iya kawo shi kamar teaching hospital ko inda dai suke da psychiatrist abinda za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe akwai dan dangi da suke kusa ko yaro ya fara makaranta malamar shi makan za ta iya kawo nata input din cewa eh takula yana kaza takula baya kaza takula yana kaza da ke uwa da so kamar information ne zamu hado daga wannan da
wannan
a tattara bayanai mu fahimci cewa eh yaran na autism gare shi
me mataki na gaba
shine na zaunar da iyaye ne musu bayani inda wata kirkiya iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaran nan dan aljanu ne ko yar ruwa ko wani abu amma a bayanin da zan yi miki bayani cewa wannan matsala ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu bane ba ƴan ruwa bane to na miki bayani ai ma hankalinki ya ƙara kwanciya amma a hasashen mu zamu ce abin da ya kawo kaza shine likely kaza sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka ƙara wa mutum shine tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da muhimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce yazo daga cikin su ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda ka zan iya hada ka da shi because shi dama yaran ya karanta
likitan
kwakwalwar yaran ya fahimta shi ne wanda ake cewa child psychiatrist zan hada ka kuma da misali speech therapist waɗanda za su iya koyar da magana sannan akwai abin da ake cewa special education ba za ka kai shi makaranta ka ce koyi ABCD irin sauran yara ba because bai ma gane wanda ma me ma ake so a fahimtar da shi ba saboda haka shi ma sai ka dauko malamai special education su ma suna da kwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan so harka ce ta ba wai kai kadai likita ba a'a ka tattaro duk wani wanda zai bawo da nashi input nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaran nan
a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala har ma da wayanda aka ji muryoyinsu wato Muhammad Ibrahim Kwari wakilin mu a Kano da ita kanta Dr. Asma'u Abbagarko Julie Lazarus Gresham ita ke hada mana sauti ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Usman Ahmed Kabara yanzu kuma ga Rilwan Muktar Abbas da labarin da suka dauke hankulan jaridun Ghana
zamu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Times wadda babban labarin ta shine gwamnati ta yi tayin samar da ayyuka 1200 waɗanda sun ka gama jami'a karkashin ma'aikatar gina ƙasa wasu kanan labaran sun hada da girmaman makoman tattalin arzikin Ghana nada gazar gazar inji shugaba Akufu Addo Kasar Ghana ta yi bukin ranan ma'aikata. Marasa ranjayi a majalisar dokoki sun farwa gwamnati dangane da nada 'yan jam'iyya a matsayin ma'aikatu. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wani laibura ya yi wa wata mata shaɗe kuma ya sace mata kaddarorinta. Sai wannan labari a shafi na hudu a jaridar ta Ghanaian Times ku tsiri ɗabi'an yi wa al'umma. Ma lissafi hukumar wayi kan al'umman ƙasa ce ke kiran ɗiyan Ghana ita kuwa babban jaridan ƙasar Ghana Daily Graphic babban labarin ta shine shugaban ƙasa ya kaddamar da ma'aikatar gina ƙasa zai samar da waɗanda suka gama karatun jami'a ma'aikatu guda 1200 jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo a jiya ya kaddamar da ma'aikatar masu gina ƙasa NABCO a takaici wadda shiri ne na gwamnati da zai samarwa ainihin waɗanda suka gama karatun jami'a gurabun aiki 1200 har yau dai a jaridan ta Daily Graphic IMF ta amince ta baiwa kasar Ghana kudi $191 million karkashin shirin nan na ECF pension ku na da kariya shugaban kasa ne yake yi wa ma'aikata alkawari a yayin bukin ranar ma'aikata na jiya sai a shafi na 11 shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki na shakka cewar gwamnati za ta iya cika duk alkawarinta a cikin shekaru hudu sai kuma wannan labarin a shafi na 32 na jaridar Daily Graphic kasar Ghana ce kan gaba a kai wa 'yan jarida hare-hare Gidauniyar nan ta 'yan jaridar Afirka ta Yammaci take ikirarin haka. Jaridar ta ce kasar Ghana ke kan gaba akan kararraki da ake kaiwa dangane da kaiwa 'yan jarida hari a Afirka ta Yamma tsakanin watan Janairu shekara ta 2017 da watan Afrilun shekaran nan. Da haka muka yi so karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum, ni ne Salihu Ibrahim Ganye. Wato sako na akan bayanin da Buhari ya yi na takaransa. Yanzu ya yi kokari dai ya warware mana matsalolinmu yanzu gashi lokacin noma ya yi babu taki, babu magani, komai ya yi tsada. Ya yi kokari ya yi mana wani abu akan wannan ne. Yanzu gaba ɗaya talaka yanzu ne yana cikin wahala, talaka in ba noma ba babu wanda zai kama. Kuma gashi abubuwan ne inda suke. To shi ne ra'ayina akan wannan kuma Buhari ya duba wannan al'amura ba wai ya fito mana takara ne mu damu. Inda rayuwa ba ta yi sauki ba gaskiya akwai matsala.
Assalamu alaikum mare America. Mai magana Malam Lawli Makaho Mada Dikin Makain Alabarago. American Indian Bank ya cikin garin Mada wato anan ina so in kira ga ainihin jama'a malamai da limamai namu ya zanfara akan wannan matsala ta tsaro da ta dalilin a jirgin fara don Allah muna kira ga limamai ranar juma'a ya hudu a masallaci da addu'a don Allah shi juma'a Allah ya mana maganin wannan masifa da ta dame mu kuma ubangiji Allah ba gwamnati ikon magance wannan ya tuntunu da suka dami ka sa baki daya.
Assalamu alaikum Maryam Musa mai magana ya ce Zela mai hula ina mai farin ciki ranan sayowa ranan yan jaridu na duniya da fatan yan jaridun duniya za su ci gaba da fadakar da jama'a kamar yadda suka saba.
Assalamu alaikum zayin Hausa na Maryam Amurka kuma na magaji suka bari da garki local government jiga state ina bayyana ta'aziyya ta ga wannan harin bom ya rika da su a mugi ta jihar Adamawa. Allah ka ba su lafiya wannan suka rasu Allah ka jikan ta Allah gafarta musu su kuma yan ta'addan nan Allah ka wargaza su.
Muna da Nasir Uba Hafiza Gabari daga Kano Nigeria. Ina so in kira ga yan uwana yan Nigeria da kuma abokan zaman mu musulmi da kiristoci da muke haɗe tare mu duba Allah mu daina kawo abin da zai hada rigima ko zai hada fada ko kuma zai angiza wasu. Hakika duk wanda yake dan Najeriya ne kishin Najeriya ba zai so yadda ake cewa wasu mutane suna zuwa suna kashe wasu mutane babu gaira babu dalili.
Madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice.
Wasu kasashe uku a Afirka da ba su goyon bayan Amurka a duk ƙuri'an da ke kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna kan bakansu. Ko da kuwa rashin goyon bayan da ba su baiwa Amurka zai dalilin yanke taimako da take musu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi barazanar yanke taimako da Amurka take baiwa kasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar akan yadda kasashen ke kada ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai wata gagarumin damar kawo sauyi a tarihin zirin Gaza, zirin Koriya. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta maimaita kura-kuran da aka tafka a baya ba. Ya ƙara da cewa ana zuba ido sosai. Ya ce sun himmantu wurin cimma nasara ta dindindin ta wargaza shirin makaman ƙare dangi na Koriya ta Arewa. Za su kuma kula ko kuma za su yi hakan ne nan ba daɗewa ba. Wata shari'ar da ake yi a Texas da ta shafi ɗan tsohon shugaban gini marigayi Ahmed Sekou Toure ya janyo hankali a kan batun safaran bal'adama domin tilasta musu yin aikin bauta. An yi wa Muhammad Toure mai shekaru 57 da matarsa Denise Cross Toure ita ma mai shekaru 57 ɗaurin talala.
To madalla yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage wanda Juma'a Alkan shirya ta gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakub Makere da ya kai gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Kelvin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.